بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safin ranar Lahadi ce da daidai da 6 ga watan Rabi'ul Tsani, Hijira na da shekara 1434, daidai da 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 70 daga cikin jeren karatutukan littafin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a masu banta ba, Ibnu Taymiyyah yana kwararo mana maganganun malamai ne waɗanda duk da yake cewa suna da ainihin matsala ta kusa ko ta nesa dangane da fahimtar haƙiƙanin manhaji na malaman salaf wajen fassara ayoyi da hadisai da suke magana akan sifofin Allah. Amma kuma Allah madaukakin sarki ya sa su da kansu sun rubuta a cikin littafansu suna ainihin yadda da mafi yawa daga cikin ka'idojin da malaman farko suka tafi wajen abin da ya shafi fassara waɗannan ayoyi. Malam bayan da ya gama kawo wani gangaren malami a wannan fage na ainihin fassara ta manhaji as-salafi da kuma mazhabi as-salafi shine Abu Umar ibn Abdul Barri, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sai ce a zamanin Ibn Abdul Barri akwai hamshakin malamin nan mai suna al-Imam al-Baihaqi, tare da cewa yana goyon bayan mabiya al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, amma kuma ga irin maganganun da ya faɗi a cikin littafin shi da ya zo fassara ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai. To sai muka dan saurara daga irin maganganun da ya kawo tukuna, sai muka fara binciken wane ne Abul Hasan al-Ash'ari. Mun ji ainihin tarihin shi da cewa sunan shi Aliyu dan Isma'il, al-kunyan shi Abul Hasan. Ya taso ne akan mazhabi na mu'tazilanci da ke ƙaryata da musun dukkanin sifofin Allah gaba ɗaya. Ya yi karatu a hannun mijin uwarshi al-Imamu Abu Ali al-Jubba'i. Na cewa Abu Ali al-Jubba'i al-Imamu ne, wato Imamul Mu'tazila. Ana nan sai Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar ta hanyar Allah ya dawo da shi zuwa ya raba shi da wannan mazhabi na ainihin mu'tazilanci. To amma masana tarihi sun kai sun komo cewa shin daga wannan rabuwa da mazhabin ne kai tsaye ya dawo zuwa ga jimillar mazhabin salaf, ko kuwa sai da ya tangal-tangal tsakanin kullabiyanci da kuma abubuwan da shi kanshi ya dawo ya gina su waɗanda su suka haifar da mazhabin ash'ariyanci da aka sani a yau. Mun ji dai maganganun da malai fara kawowa, to amma daga ƙarshe ga maganganu daga manya-manyan malamai magabata da waɗanda suka biyo bayansu. Ya ƙulu Sheikhul Islam al-Imamu Ibn Taymiya na daga cikin ƙwararrun malamai, masana tarihi, sannan masana kuma shakhsiyya ɗai-ɗai-ɗai. Ibn Taymiya ya ƙware game da tarihi na Musulunci, ya ƙware da sanin ɗai-ɗaikun mutane saboda zurfin darasi da yake zurfafawa akan kowane mutum da yake so zai gano halin shi. Ibn Taymiyyah ce wai Abul Hasan al-Ash'ari lamma raja'a an mazhabi al-Mu'tazila, yace Abul Hasan al-Ash'ari a lokacin da ya bar mazhabin Mu'tazilawa, salaka tariqata ibn Kullab, sai ya bi hanyar Ibn Kullab, wa mala ila ahli sunnati wal hadith, ya karkata zuwa ga ahli sunna waɗanda suke aiki da hadisi, wantasaba ila al-Imam Ahmad, kuma ya rinka dangantuwa, yana danganta kanshi zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal, kama zakara zalika fi kutubihi kulliha, kamar yadda a cikin dukkan littafan shi da kanshi ya rinka ambatan haka, kal ibana, kamar littafin al ibana wal mujaz, da littafin mujaz wal maqalat, da littafin al maqalatul islamiyyin wa ghayriha, da waɗansu littafan. Kun ji maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗi a wani wuri daga cikin littafan shi, a inda zamu zo mu bayyana inda aka ɗauko waɗannan maganganu insha Allah. Wa qala fi mawdhi'in akhar, a wani wurin daban Ibn Taymiyyah ya ce wal ash'ari wa amsaluhu, shi dai al-ash'ari wato al-imamu abul-hasan da shi da makamantansu fi barzakhin suna wata duniya ne tsakatsaki baina salafi wal jahamiyya tsakanin salafawa da kuma jahamawa salafawa su ne masu tabbatar da siffofin Allah madaukakin sarki baki daya kamar yadda Allah ya tabbatar da su suke gudanar da su da bisa fassarar da Allah ko annabi ya tsai da su akai ba sa inkari kamar yadda mu'tazilawa suke ba sa kwatantawa kamar yadda mujassima suke yi ba sa ta'awili kamar yadda jahmiya suke to kenan yanzu sai ya waye gari a wasu wurare yana dacewa da malaman salaf a wasu wurare kuma yana karkata zuwa ga jahmawa wato yakan dan yi ta'awili to kun ga wannan sifa ko ba abul hasan ba kadai akwai manyan malaman ahli sunna a duniya har yau suna haka daga cikin su har da abubakar gumi Allah ya gafarta mishi abubakar goma ya samu kansa a irin wannan matsalar kuma babban abin da iya fahimta ta ya kai shi zuwa ga haka shine galibin karatu da aka yi a hannun tsofaffin yan bid'a waɗanda suka dade yana mugun inkarin mazhabi na ta'awili amma aka tafi aka tafi aka tafi kana sauraron karatun Bukhari sai kuma kaga shi ma yana ta'awili a wasu wuraren amma kuma yana inkarin abin karare yana cewa ba kyau amma wajen dabbaka abin to ana samun wannan kuskuren to wannan kuskuren kadan ne suka kubuta daga ciki saboda bala'in da ya samu duniya na cewa jahmiya ko ash'ariya sun zama su ne malaman mafi yawancin bangarorin duniya misali a nan Najeriya kusan duka waɗanda ake kawo daga jami'ar Azhar suna karantawa a matsayin an kawo malamai daga Azhar ash'ariya ne kusan dukan waɗanda ake kawo daga Sudan cewa suna karantar da addinin musulunci ash'ariya ne a iyakacin sanina ban san wani wanda yake ba Misri ne aka kawo shi Najeriya wanda yake da cikakkiyar aqidar salaf wanda ya rinka karantawa ba a iyakacin sanina tun daga jami'o'i da makarantun secondary da aka yi ta kawowa zaka ga galibi suna gudanuwa ne akan aqida ash'ariyanci amma suna kallanta akan wata aqida ce wadda take mujma'un alaiha babu ma tantama akan ta ko misqala zarrati ta iya yiwa kace babu salafiya ne a Misra babu salafiya ne a Sudan wallahi akwai masu dimbin yawa amma abinda zaka duba su wane ne gwamnatin Najeriya take wakilta su je su kawo irin wadancan yawa su ne su Sheikh Ahmad Lemo su ne su Malam Halli Rubinji su ne su Bashir Sambo waɗannan dukkanin su suma a wajen tauhidi ash'ariyawa ne dan haka idan suka isa can za su tafi wurin abokan su ne da suka yi karatu ko su ba da ɗaliban su ko makamantan haka cewa gwamnatin ƙasar mu tana buƙatar ɗalibai su sun san su waye salafiyar kamar a yanzu ne daga shekaru kusan 20 da suka gabata zuwa yanzu ma'ana wannan maganar tun daga sanda Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya dauki ran shi har zuwa yanzu babu wani malami da gwamnatin Najeriya ta amince sai Sharu Sale idan aka tura shi ya dakko malamai zuwa yake yana dakko ash'ariya ana tura shi ya dakko malamai daga kasar Masar daga kasar Sudan a zo gwamnatin Najeriya ta rarraba su a cikin jami'o'i amma waɗanne iri yake zuwa yake dakkowa bai taba dauko salafi ba ko kwaya daya da kanshi ya gaya mun haka yace ba dan komai ba saboda in suka zo za su zo da aqidar da ta sabawa aqidar mutanen kasar sai ce mishi ai salafiyanci bai sabawa aqidar mutanen kasar ba yace ai dan hodiyo yana da aqidar salafiyanci sai yace ta rinka bayyana ne a wasu tafan shi nace a ita ce ta karshe shi yasa kace a wasu sai ce to mu dai mu bar wannan magana ba sa so a tsawaita magana in sun gane cewa janibin ba zai kai su zuwa ga hujja ba dan haka ina so ku kiyaye wannan waɗannan asha'ira sun yadu a duniya littattafan su in kuka duba nan su ake karantawa su Ida'atul Jinna Jawharatul Tauhidi su Ibrahimul Laqani kenan da su dukkan su ake karanta kuma abin takeici har da ahli sunna suka bude makarantu na haya Islam har yanzu littafan tauhidi a jumillance aka sa na ahlus sunna, amma a iyakacin sani na har yanzu ba a karrara wasu littafai waɗanda ke rusa wannan aqidar ba, kama a sanya wa ƴan SS3 ko SS1 ko makamantansu senior student, kama a sanya musu ainihin talkhisul hamawiyya. Littafin talkhisul hamawiyya wanda malam Uthaymeen yayi ya lakhasa sakon da wannan hamawiyya take dauke da shi ne, abridge ne, ya bada muhimmanci dangane da janibin abin da ya shafi al asma'u wa sifat. Littafi ne mai sauki kwarai da gaske, ya fi littafin hayatul islam saukin karantawa. Me yasa ba za a sashi a karantar da ƴan haya islam ba? Me yasa ba za a karantar da ƴan diploma ko ƴan degree littafin ainihin tadmuriyya ba, waɗanda yake za su ainihin ɗauki tataccen tauhidi game da asma'u wa sifat? Kai akwai ɗaurukan littattafai a yanzu waɗanda yake masana suka rubuto daga ƙasashen Hijaz da ƙasashen Masar da ƙasashen Suriya, waɗanda suke bayanin zallar aqidar salaf da cikin yare mafi sauki. Me yasa duk ba za a yi haka ba? Sai dan janibi na syllabus, ina son ku gane wannan yana daga cikin kuskuren dangin musalafiya. Janibin syllabus baya baiwa ƴan uwan musalafiya sha'awa galibi, ba sa bada muhimmanci game da samar da wani syllabus wanda yake muqarrar. Dan haka galibin syllabus zaka je ka samu ƴan bid'a ne waɗanda suke da matsaloli a cikin aqidunsu, ko kuma ma suke da matsaloli dangane da bin sunna a jumillance, su suke tsarawa. Naka sai ka je ka ga an dauko na outdated littafi, sai ka ji an ce shine za a karantar. Karantar da wannan littafin zai jagoranci ne zuwa ga wata mugunyar aqida wadda sai daga baya za ta haifar da bala'i. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Domin duk sanda ka sanya wa dalibai littafi kana karantar da su, kai abin da kake kallo waɗannan yara ne. Amma baka kallon cikin waɗannan za a samu alƙalai, a cikin waɗannan za a samu ƴan Ministry of Education, a cikin waɗannan za a samu ƴan Faculty of Education, a cikin waɗannan professor suke na education, a cikin waɗannan za a samu limamai, a cikin waɗannan za a samu kaza. Dan haka ka daina mu'amalantar yara wajen gina tarbiyyarsu a matsayin yara, ka rinka kallon su a matsayin manya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ibn Taymiyya yace wal Ash'ari wa amsaluhu fi barzakhin bayna as-salaf wal jahmiyya. Shi dai al-Imam al-Ash'ari da shi da makamantan shi, kama al-Imam Abu Ya'la. Abu Ya'la babban malami ne a cikin mazhabin Hanbaliya, yayi bakin jini wajen kare mazhabin ma, amma duk da haka baka same shi yana da irin wannan matsala. To shi kanshi bai haƙiƙin shi ma haka yake, shine yake cewa to Ash'ari da shi da makamantan su suna rayuwa ne ta barzahu, wato tsaka-tsaki tsakanin aqidar salaf da jahmiyya. Wa akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan, suka ɗibo maganganu ingantattu daga malaman salaf. Wa min ha'ula'i usulan aqaliyatan dhannuha sahiha, sannan kuma suka ɗibo wasu ka'idoji na hankali daga wurin waɗancan jahmawa, suna zaton cewa waɗannan ka'idoji ingantattu ne, wahiya fasida amma kuma rubabbu ne. Fa minan nasi man mala ilaihi min jihati salaf, to daga cikin mabiya almajirai da jama'ar duniya akwai wadanda suka karkata zuwa ga al-Imam al-Ash'ari ta jihar salafiyancin da ke tattare da shi. Wa minan nasi man mala ilaihi min al-jihati al-bid'iyya wal jahmiyya, daga cikin mutane akwai kuma wadanda da suka tashi karkata ta bangaren shi Abul Hasan al-Ash'ari, sai suka karkata ta bangaren bid'a da jahmiyanci, ka Abul Ma'ali, kama Abul Ma'ali ibn al-Juwayni wa atba'ihi da shi da wadanda suka bi shi. To jama'a kun ji ta haƙiƙi daga Ibn Taymiyya. Yanzu Ibn Taymiyya yana tabbatar mana a cikin waɗannan wurare guda biyu da aka ciro cikin littafin shi cewa ba kai tsaye ne Abul Hasan ya bar mazhabin mu'tazilanci ya dawo zuwa ga salafiyanci ba, sai da ya ainihin wato branch tukuna, sai da ya dan huta, ya dan yi tajawuli, ya dan yawo, ya dan yi abin nan harka a cikin bin Ibn Kullab. To sa'an nan sai kuma ya dawo sai ya istiklali da kanshi. To da ya istiklali da kanshi kuma sai tsalle sai dawo zuwa ga manhaji na Imam Ahmad ibn Hanbali. To saboda waccan gargada da ya wuto, yanzu ya yadda cewa mu'tazilanci bid'a ce, kullabiyanci bid'a ce, shi kanshi abin da shi ma ya kirkiro wa kanshi da aka fi sani da ash'ariyanci a yau bid'a ce. ya dawo zuwa ga tsantsan salafiyanci amma kuma ana samun yan matsaloli a wurare. Ina son ku fahimci wannan kawai shine ta hakiki a takaice. Malamin yake cewa wa qaddarasa fadilatu Dr. Abdulrahman ibn Salih al-Mahmud, babban malami Dr. Abdulrahman dan Salih al-Mahmud ya tsaya yayi karatu na tanatsu dangane da shakhsiyyata Abul Hasan, tarihin shi al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dirasatan wasiya, yayi karatu cikakken karatu da bincike na tsatsan bincike fi nahwi 62 wajen shafi ko waraka wajen takadda 162, wato yana ishara ba a publishing kenan ba, yana nan typesetted on a sheet, ma'ana ba a riga an yi publishing ya zama takadda ba, balle a ce shafi daya shafi biyu, fallayen takaddu ne irin haka. Ire-iren waɗannan project din jama'a suna da amfani, duk sanda ka je wata jami'a ka bada muhimmanci wajen cewa kana son ganin project da thesis da researches na ɗalibansu da malamansu. Karka dangana kawai ga littattafansu, ka samo waɗannan musamman yanzu a zamanin computer, ka yi ƙoƙari ka karɓa a flash ko ka ce turo maka, ka zo ka adana. Akwai buhus al-ilmiya dangane da faculties da departments waɗanda ɗaliban arabiya da dirasa islamiya suke a kusan ko ina a ɓangarorin duniya, ba a buga su ba amma sun warware wasu matsaloli na bincike masu ɗimbin yawa. Ina son ku gane wannan, amma na san hankali galibi baya kaiwa zuwa gare su, amma kai in hankalinka ya je gare shi, in ka shiga jami'ar Bayero ka shiga faculty kaza, wannan kuma ba wai sai ƴan dirasa islamiya ba, a kowane fage jama'a in ka je mai yiwa suna nan da researches unpublished waɗanda ba a buga ba, ka ce kana son ka ga binciken ɗalibansu, sai ka rinka ganin title ɗin, ka ga sunayen kaza, ka ga sunayen kaza, sai ka ce prof a ɗauko min kaza, ina son gani. In ka gani kar kai gagga, dan galibi yana daga abin da ya jawa ƴan arewa asara shine wai sai ya zo yanzu sai ya ce ya zo ya wuce ni, a'a ka je jami'ar Bayero ka je ka kama hotel ka ce za ka yi wata guda ko za ka yi kwana 5 ko za ka yi kwana 10, sai ka je in aka ɗauko maka sai ka zauna wuni guda kana dubawa, in ka ga ya burge ka sai ka ce za ka yi photo start din wannan, sai ka ce za ka yi photo start din wannan, sai ka zo ka tattaro abubuwan da wani ma da ya binciken ya koma garinsu yana can an bashi commissioner lafiya ya manta gaba ɗaya ya narke a duniyar albashi. Don bari ku ji bincike wani irin abu ne mai ban mamaki, in ka yi shi bayan shekara 10 in baka muta ba a wannan fagen ko zubewa zai, don dama ba sanin shi kai ba, tashi kai ka binciko a lokacin da ka binciko ka zo ka tara sai ka watsar ka je ka shiga hayaniyar siyasa, aka kada kai mashashara ta kama ka, bayan ka dawo kwana 2 ka koma ka zama dan adawa, ina karatu ba karatu ya zube. Saboda haka mai yiwa kai da ka samu wannan abun kai zaka je ka amfana. Ina yi muku wasiya da wannan abin yana daga cikin sources na tattara ilmomi ingantattu. Wani ne yana na ya kashe kuɗi ya yi bincike ya yi wahala a kai, amma shi da kanshi ba a taɓa jin abin ta wurin shi ba. Ka je ka ɗauki harakatun lughatul arabiya ne ta wane ne Dr. Abubakar, ba na galadanci ba, haraka ta galadanci Aliyu Abubakar sirkin tafawa ɓalewa. Wannan littafin As-Saqafatul Arabiyya, wannan littafi ne mai ɗimbin ilimi game da tarihin Najeriya, amma ba wai littafin ba, hatta malamin hayyabar duniya ba a ji labarin shi, labari ya yaɗu ba har nan Zaria ya zo, duk makarantun allo anguwar Juma anguwar ina sai da ya rinka bin su yana bincike ɗaya bayan ɗaya. Sarkin Kano Ado Bayero tun yana matashi shi ya ɗauki nauyin wannan aikin nashi, da haka sai da ya kawo hoton Sarkin Kano ya sa a shafukan farko na littafin. Amma wannan binciken malamin ya ƙare rayuwar shi a faculty ko a department ko ƙarshe ma dai je ya ƙare a alƙalanci, wannan binciken sai bai yaɗu ba. Idan kana binciken su wane ne ma ɗaliban Dr. Ali Abubakar, da wahala ka ji labarinsu a Najeriya. ‘Ya’yan shin ka je ka samu daga injiniyoyi sai architect sai accountant, to shi ke dan yanzu wannan binciken kai inda za ka ɗauke shi ka sammara shi zai amfanar da kai amfanarwa mai ɗimbin yawa. Ko kun fahimta? Kun ga ƙaribu ɗan gidan Nasir Kabara? akwai littafi da ya rubuta dangane da tarihin gogormayar addinin musulunci da menene anan ya jurun uban shi ya jurun wasu tsofaffi ya biya tattara manta da cewa shi dan mandiri ne manta daga ina ya fito je ka ka dauka ilimi ne je ka dukka cire hayaniyar in kana da ilimin ta cewa zaka ga cewa ya dibo abubuwan da ya rage maka wata nesa ta matso maka kusa to a lokacin da ka tashi yin bincike ko sai ka zama kana da fairness and objectiveness sai ya zama kai ba dan izala bane kai ba dan dariqa bane ma'ana ba za ka shiga da cewa duk abin da izala take akai shine kawai daidai duk abin da dan dariqa ne ba daidai bane a'a yanzu ilimi ne dan haka wane ne yazo da kaza menene yazo da shi yaya nagartar abin da yazo da shi ina son ku kiyaye wannan jama'a shi yasa galibi in muka tafi bincike na field a garuruka idan ahli sunna suka ga mu tare da wasu yan bid'a har wasu shakkan imanin mu suke sai su ce nan albani yazo ya sauka wurin kasurgumin dan bid'a nan mushriki mun yi zo mana wa'azi ya ce shi yazo wurin wani ne Allahu akbar bai san an zo yi musu wata hidima bace wanda shi ya saka gaba tsakanin shi da wannan wanda abin da ke tattare da wannan din ba zai ci moriyar shi ba akwai irin wannan da yawa ya faru gare ni a kasar Bauchi a kasar Taraba a kasar Adamawa ya faru gare ni wata rana da na shiga kasar Cameroon ta can wajen ainihin Adamawa na je kasar Adamawa ta Cameroon wani ahli sunna ne ashe shine babban ahli sunna a garin nan kuma ga wani babban dan al'ada a garin kuma akwai wasu dimbin bayanai a wurin shi da za a je a samu amma su suna gaba a tsakanin su da naje duk kowanne naje na gaishe suka ce to nazo wurin su ne nace a nazo wurin wani ne me ka hada ka da wani nace nazo yin wani abu ne amma baka san shi ba nace na sanin nashi ma da ne shi ya kawo ni wannan abin ya daure musu ka wannan ba wannan mutumin banza ne ganin ka da nace a kyale ne kawai muna da hanyoyin da muke bi muke tattaro bayanai kyale ne a to ai ka rabu da shi a zo ai mana wa'azi kaza kaza nace a tun daga Najeriya na kashe kudi fa kana gani har hayar mota na dauko aka zo aka kawo ni garin nan gashi kaza 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 kuma kace mu watsar da abin da ya kawo ni to mutane ba su san irin waɗannan abubuwan ba da ire-iren waɗannan abubuwan ne Ibn Taymiyyah ya je tattaro waɗannan bayanan na taba zuwa wani kauye na Fulani a can Adamawa ina tattaro wasu bayanai ashe wasu yara ɗaliban ahli sunna suka ganni sai suka ga cikin wasu mutane ne waɗanda su suna ganin waɗannan mutanen ma darajar su bata kai su musu sannu su amsa ba saboda suna ganin su ma jahilai don ba ma ba maganan ilimi ma na zauna tsakiyar su muna tahira muna tahira muna tahira sai suke ga kai wannan ba albani bane kawai shine nihaiyan shine hukuncin su wannan ba albani bane su wannan jahilai a haka kuma na tattaro wasu abubuwa shi yasa kaga ai tarihi da kake jin shi ai a bakin irin wadannan ake biya ke tattaro shi ta cewa ake yanzu kai ka gaya mu malamai nawa ne suka yi nehu malaman ahli sunna nawa ne yan nehu to kana son tarihin nehu su waye zaka je wurin su shine matsalar da aka gaza fahimta yanzu duk cikin malaman izala guda nawa ne suka yi rikicin kabalu da sadalu to in ka zo kana son tattara waɗannan gutsatsarin bayanan ya za ka yi dole za ka tafi wurin waɗannan da ake gani su ne suwane da suwane yanzu ko kun fahimta jama'a yanzu haka akwai abin da zai kai ni wurin Tijjani Bala Kala Rawi ka san ku Tijjani Bala Kala Rawi ba ya kaunata amma ba yadda zai da ni da ne mishi waya da ya ce yana kwance ne sai da ya tashi lafiya na bugo mishi waya nace lafiya lau algafata mala albani da nake ji dan izala nace shi fa me zai kawo kauri na nace alheri yace Allah ya kawo ka lafiya Tijjani Bala Kala Rawi shine yana matashi dan izala mugun bawa jakin banza lanan ne kura cinye mai son ki jakakin harbe naki bindiga harbe na gaban ki ni na gabakin la'anan ne shi wannan wakar kuma zan je wurin shi zamu zauna muna da wanda zamu tattauna da shi to shi yana ga me zai kawo shuri a ni ina da magana ina da abin muna da tattarowa su ne abubuwan da mun tattaro nan gaba za su amfanar da yan ba shi yasa in ka biye wa wawayen zamanin ka ko ba za ka amfanar da waɗanda suke na garin gaban ka ba shi yasa Ibn Taymiyyah ya rinka bin waɗannan yana ta tattarowa amma kuma bin wurin waɗannan ba kowa bane jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu dan haka jama'a kun ji wannan karshe dai malam yake cewa wanta ha ila annahu shi wannan babban malami doktor abin nan Abdulrahman dan Salih ko binciken shi ya tike ila annahu qaruba kaseeran min madhhab ahli sunna yace gaskiyar lamari Abul Hasan Al-Ash'ari ya kusanci mazhabin ahli sunna da yawa kware da gaske illa annahu qad baqiyat alayhi baqaya min madhhab ibn kullab amma akwai burbushin mazhabin ibn kullab a jikin shi amma burbushin mu'tazilanci babu amma wannan burbushin na mazhabin ibn kullab na ta'awilin wasu ayoyin wasu siffofin da rashin fitowa kai tsaye yayi kalma irin kalmar da malaman salaf suke yi sai ga kokoloshi ba za ta iya dauka ba sai wata kalma wadda har yanzu akwai gumudi a cikin ta akwai duhu a cikin ta to duk akwai ire-iren waɗannan kana karanta littafin shi musamman kuji musamman maqalatul islamiyina wa ikhtilafil musalli ya fi yin irin waɗannan a cikin nan gashi nan ma da yake cewa lahu musannafatun kathira yana da littafai da ya rubuta da yawa shi Abul Hasan منها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لجتكي أقوى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وكتاب اللمع للتاف اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وكتاب رسالة إلى أهل الثغر دوادنا التفايق أصنا منادسو وكتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب الرؤيا بالأبصار وكتاب النقض على الجبائي littafin annaqadu alal jubba'i raddi ne wa wannan mujin uwan shi kuma malamin shi akan mu'tazilanci wa ghairi zalika na ma dan siltafan in kana son ganin cikakken tarihin shi malamin yace unzur tarikh baghdad ka duba littafin tarihin baghdad mujalladi na 11 shafi na 346 da kuma wafayatul a'yan wafayatul a'yan wato rasuwar manya mujalladi na 3 shafi na 284 wasiyar da kuma siyar alamin nubala mujalladi na 15 shafi na 85 da kuma shazaratul zahab ta ibn al-imad kenan al-hanbali mujalladi na 2 shafi na 303 da kuma dar'u ta'arud al-aqli wa an-naql ibn taymiya kenan mujalladi na 2 shafi na 16 shi ma wannan littafi gashi nan muna da shi a makarantar nan har kusan guda biyu ma muke da wannan littafin ka gani shi mujalladi 11 professor salim allahu akbar muhammad rashad salim shine ya ta hakikin shi wani malami ne shi kuma sai ya sadaukar da kanshi littafan ibn taymiya shi kuma yake ta hidimar fitar da su ya fitar da littafin ainihin wancan raddi akan shi'a da kuma wannan dar'u ta'arud al-aqli wa an-naql mujalladi 11 wani ba masare ne allah madaukakin sarki ya gafarta mishi su ne irin maganganun da nake gaya muku suna nan a ran nan ne muke karatu a wajen karatun tadwinis sunna malaman kasar masar da malaman kasar suriya waɗanda suke da ilimin sunna suna nan dewa suna rubuce-rubuce su kuma galibi ba su cika surutu ba su rubuce-rubuce suke amma rubuce-rubucen in ka zo kana karanta za ka rena kanka kuma wani ma in ka gan shi ko wallahi za ka yi mamaki don za ka je ka same shi ya zauna gaban masu kosai yana hira amma in ya shiga yana rubuce-rubuce wallahi sai ka rena kanka ka ce wannan ne shi ne ina fata an gane shi ne abin da ya sa wato mutanenmu mu ba mu saba ganin irin wannan ba mu malamin da ya kai ya rubuta ahalari ko to alkyabba 8 zai sa rawani da majanyi da zai daura da nauya da na kwankwaso to duk matan anguwa ku ya ishe su shine kawai matsala dan haka da zaran an ga wannan ne rubuta kaza eh sai ka ji an ce wai jinka yafi ganin ka a ƙarya ne dan ba ku saba kun saba ganin yan bid'a ne kawai ina fata an gane amma wallahi zaka hadu da su wurin aikin haji ko umara kuna magana sai ka ji ya dan yi maka gyara ko larabci kai ba daidai ba sai ya dan yi maka gyara don kana da basira sai ka ce alagabata malam kai ne wane ne sai ce ba wani bane kawai wani dan misra ne dan samu kudin shi ya zo umara ni ne wane wannan nake ji sai ce to shi din ne to sai ka makale mishi to sai ka ji a haka ya shiga cikin rububin alhazai yayi zaman shi ba ruwan shi sai ka ga ma ya zo cikin bakakken fata wani lokaci yayi zaman shi kawai kawai wani ya ga sai ce ga wani balarabe ta a ce wannan malamin duniya ne gaba daya ina ba ta an gane saboda in mu ne gaba daya sai an ji an kori mutanen wurin gaba daya sai an ji an kori mutanen wurin shi yasa wallahi musiba ce da muka tashi cikin yan bid'a amma kuma wani wata falalaki in ka san haka za ka yi da'awa a kasan nan da kuma fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na 16 shafi na 471 da kuma mawqif ibnu taymiya min al-ash'ira matsayin ko irin matakin da Ibn Taymiyyah ya dauka, wato matsayin Ibn Taymiyyyah game da Ash'ariyawa. Wannan littafin yana nan na mujalladi biyu ne, gashi nan Dr. Abdulrahman Al-Mahmud a cikin mujalladi na daya, shafi na ainihin wato a ko 363. To kun ga asali yana nuna kenan an buga littafin, amma yana cewa ne wajen takaddu can da ya faɗi kusan 162. Ina fata an gane. So kaga ba wani bahasi ne mustaqilli ba ashe, a cikin wannan littafin ne ya saka. Gashi ne yace risala doctora, wato thesis ne na PhD. Sannan sai yace wanzur tabyinu kadhibil muftari, ka duba littafin tabyinu kadhibil muftari. Kun ga wannan littafin jama'a, wani balarabe ya bani shi a Saudiya, kusan guda 10 ne suna nan a makarantar nan a Jidda, wani tsoho ne ya shiga na zakulo guda daya haka, sai ga ina mamaki haka abin ya burge ni, sai yace a inje in kwaso sauran manan, sai a wannan guda daya isa, sai yace je ka kwaso su ka rike su na baka, yace salafi ne kai ko, nace eh, yace yawa, yace ai salafiya na san wannan littafin saboda su ba irin mu bane nan, dan dariqa bai san salafi, a in ya ganka eh sai tattara inaka ma ku tafi ku karasa eh na maktaba ta min bazai akwai da ya shigo wata rana ya kallo yace a masha Allah hazi maktaba salafiya kulluha, wai ya shigo bookshop ne sai ga dil tafan salafiya ne, sai yace masha Allah wadannan dil tafan salafiya, sai nace kai ba, sai yace a shi ikhwani ne ga inda ya tsaya can, sai ya tsaya can wasu tafai na yan brothers haka haka suke, su ba irin mu bane nan, kai wai baka san kowa ya rayu a duniya sai kai, wato baka san cewa lokacin da kowa zai baje kolin shi shine zaka samu damar baje aqidarka, dan ba ku fahimta ba, da wahala a samu gwamnatin da za ta yi tabannin aqida salafiyya. To a lokacin da ku salafiyya za ku zo ku ce a hana kowa ko to hadda ku, so da haka rashin hikima ce ku ce kowa ya fito yayi nashi, to wannan zai ba ku damar ku yi ko, to duk za ku murkushe tsinannu saboda dama ba su da dalili duk za ku murkushe su saboda ku za ku zo ku bajana ku, su kuma wallahi tsoro suke ji. To amma in aka ce a hana wani, an hana shi kana murna ko an hana wani kana murna, kai ma za a zo kanka, amma aka ce kowa ya fito yayi, to a lokacin in kuka yi baya-baya to shine kuka cutar da da'awarku. Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a, kun dai ji waɗannan abubuwa, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai mu dawo kan maganar da yake cewa wa fi asrihi al-hafiz Abu Bakr al-Baihaqi ma'a tawallihi lil-mutakallimina ashabi Abi al-Hasan al-Ash'ari wa dhabbihi anhum qala fi kitab al-asma'i wa sifat. Ina son wannan maganar ku tsaya ku fahimce ta da kyau domin ku iya alakanta ta. Ya kawo maganganun Ibn Abdul Barr ne, ina fata an gane. To shi kuma Ibn Abdul Barr shine ya yada manhaji da mazhabin salafiyanci a kasar su ta Maghrib a cikin ruwan sanyi, saboda shi a lokacin yan bid'a sun kwanta, ahli sunna kuma ba su yi karfi ba. To amma kuma duk da haka bid'ar ta dauki wani salo ne a lokacin na takalidanci, dan haka shi da ya tashi malamin hadisi ne malamin fiqhu, sai ya yada manhaji da mazhabi na salafiyanci ba tare da yayi hayaniya da rudani da waɗanda suka gabace shi da waɗanda suka biyo bayan shi suka fuskanta ba. Ko kun fahimta jama'a? Misali yanzu duk wanda yake kasan Masar a yanzu ko zai yada manhaji na salafiyanci? Yanzu salafiya sun samu karfi a kasan Masar fiye da da yadda ake tunani, amma kun ga salafiya da suka rayu daga shekara 2 da ta wuce zuwa baya ko sun fi kowa shan wahala a Masar, saboda yan brothers sun yi karfi, sannan yan brothers shigar su iri daya da yan salafiya a kasan Masar, idan suka kwaso bala'in su da gwamnati sai gwamnati sai ta huce akan yan salafiya, saboda ita gwamnati jahila ce galibi, abinda take kallo kawai suwaye suka yi iri daya. Yan brothers ajage mu suke dam, sai dai suna da wata sima wadda wato suna da wata shiga wadda ba a ankara ba, ita ce galibin su ba sa sa hula a kasan Masar, galibin su ba sa sa hula, dan haka ko yanzu a majalisa ba gan su, zaka gan shi da gemu da dogon riga amma bai da hula. To amma yan salafiyuna suna sa hula, suna daura rawani a kasan Masar, sannan yan salafiyuna zaka gan su da rawani galibi irin na yan Saudi Arabia a kasan Masar, wanda kuma wannan ya saba ma al'adar abin nan, iyayensu har fada suke musu, su ce kai ka yadda dan Saudi ya fi ka ne har za ka dauki al'adar shi dan ana ga wannan rawani da ake sawa dan kallabin nan ana ganin Saudiyanci ne to yan salafiya galibi suna sawa nan amma gwamnatin kasar Masar ta kama yan salafiya dewa ta kashe su gwamnatin Mubarak da dan kuma saboda tana ganin su yan ikhwaniya ne kuma ba yan ikhwaniya bane su suna fada da yan ikhwaniya na fada da su sannan gwamnati tana murkushe su gaba daya da sunan dukkan su ikhwaniyuna ne to dan haka da'awar sai ta samu wahala galibi sai a zauruka sai a soraye to sannan in ka shiga cikin jami'ar Azhar akwai su amma yan kadan ne kwarai da gaske to amma alhamdulillah wannan juyin juye halin sai ba su karfi sai suka bayyana yanzu salafiya sun yi karfi kwarai da gaske sun fitar da majalis ilmiya suna karantar da Bukhari Muslim littattafan ahlus sunna jiharan a jama'a kuma gashi nan jama'a da yake karatu suke so sun tattaru suna ta bin su a kasar Masar har yanzu ita gwamnatin da yake ta yan ikhwan ce a yanzu ita kuma tana cewa babu fargaban da take sai irin abin da salafiyuna suke wanda da ba sa yi menene yanzu suna ta kulla majalisul ilm wai ba a fahimci me suke nufi ba suka ce ai dama haka suke a da an murkushe su ne to yanzu sun samu yanci ba sai su yi abin da yake musu daidai ba Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa kun ga a yanzu ko salafiyuna na da karfi a Najeriya idan masu manhajin salafiyanci ba su tashi sun yi abin nan ba in suka sake mu ƴan tsiraru da muke aka raunata mu aka murkushe mu aka kai mu ƙasa wallahi za su rena kansu akwai masu salafiyanci da yawa akwai masu ilimin da yawa daga cikin matasa da malamai amma sun koma suna mujamala a wurin sarakuna a wurin malaman gargajiya a wurin kungiyoyi da sauransu sun ki fitowa su karantar da aqidar saboda haka yanzu da an ce salafiyanci sai a ce su albani amma wannan da ke kusa da kai bai da bambanci da albani 100% amma ya munafince ka ne ya munafinci kanshi abinda shi yake gani bari dai lokaci zai zo to lokacin da ba a kwantar da su albani su kai kasa to a lokacin ne zai rena kanshi dan zai tunanin wai a lokacin zai bayyana a lokacin za a ce to ai waɗannan abubuwan su ne da muka hana to wai shi a lokacin zai ga cewa in daga gare shi ne ai za a yadda ai saboda su albani ba su iya bane da mu saboda haka yanzu duk wanda yake da ilimi na malaman salaf ko ya tashi ya karantar kuma ya karantar jiharan idan yara ne yanzu a tiburar da su akan aqida a nuna musu ba wata aqida sai ita kadai duk wata aqida shirme ce su tibure akan haka ba compromising domin nan da shekaru 50 mu samu gogaggun malaman salafiya kuraye waɗanda ba sa tsoro amma in muka sake wallahi muka je ana mujamala ku sanya wa yara dan 40 hadis kuna karantar da su kuna dan karantar da su wasu littattafai waɗanda wai ku ba za a gane ina ce alqibla ku ba wallahi kun cuci ahlus sunna nan gaba za a rasa malamai kwararru na salafiyu salafiyuna ba su kama da kowa ba kuma ba sa kama da kowa a wajen aqida da wajen manhajin su dan haka kokarin ka narke a cikin masu kungiyoyi ko dariko ko karkashin wani sarkin gargajiya wallahi bata taso ba ba wanda yake da wannan aqidar wallahi da zai iya zama tare da wani dan siyasa ko wani sarkin gargajiya ko makamantan haka ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am 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 daga mu'tazilanci ya koma kullabiyanci daga kullabiyanci zuwa ash'ariyanci daga ash'ariyanci zuwa salafiyanci mujmalan haka ya kamata kace to shine malai yake cewa wa fi asrihi al-hafiz Abu Bakr al-Baihaqi a zamanin shi Ibnu Abdul Barr akwai babban mahaddaci Abu Bakr al-Baihaqi ma tawallihi lil-mutakallimin tare da cewa yana goyen bayan mutakallimin wato waɗanda suke da tauhidi na ilmul kalam ashabi abul hasan al-ash'ari wato mabiya abul hasan al-ash'ari wa dhabbihi anhum da kuma irin kariyar da yake musu tare da duk waɗannan abubuwan fa qala fi kitabil asma'i was sifati amma kuma ya fadi a cikin littafin shi kitabul asma'i was sifati kuma kumanta ba mun karanta wannan wuri mun karanta dan ta'liqin dake ƙasa yace babu ma jaa fi ithbatil yadaini sifataini la min haythul jariha liwurudi khabaril sadiqi bihi babin da ke tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah a matsayin su na siffofi guda biyu ba a matsayin gaba ba, ba wai ana siffanta cewa Allah yana da gaba gaba irin ta halitta ba. To me yasa aka tabbatar da hannaye ga Allah cewa sifofi ne? Sai ya ce li wurudi khabari sadiqi bihi, saboda zuwan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake mai gaskiya ne da tabbatar da cewa akwai hannaye din ga Allah madaukakin sarki. Qala Allah ta'ala, bai haki yace Allah ya ce, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, ya kai iblis me yana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannaye na? Wa qala, kuma har wa yau Allah ya ce, bal yadahu mabsutatani, a Allah ba marowaci bane, hannayen shi ba makalkala suke ba, a shimfida suke. To yanzu kun ga can da yace khalaqtu bi yadayya, hannaye na biyu nan kuma da yace yadahu, hannayen shi guda biyu suna tabbatar da cewa Allah na da hannaye guda biyu. Wa zakara al ahadith as sahih, bai haƙi kuma ya ambaci hadisai ingantattu fi hadhal babi, a ƙarƙashin wannan babi da ya kulla. Misla qawlihi, misalin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghairi hadithin, a cikin ainihin wato wani hadisi fi hadisi shifa'a, a cikin hadisi fi hadisi shafa'a, a cikin ainihin wato hadisin ceto. Yace annabi ya ce, ya adamu anta abul bashar, ya kai adam kai ne uban mutane. Khalaqaka Allahu ha biyadihi, Allah ya halicce ka da hannun shi. Wa nafakha fika min ruhihi, sannan daga ruhin shi, daga ran shi ya busa maka. Kuma kumanta ba shine ran nan wani yake tambaya cewa to cewar daga ran Allah, Allah ya busa mishi. Yanzu wannan tabbata, amma bari mu tabbatar da abin da bai hakike so ya tabbata tukuna, shine khalaqaka Allahu biyadihi, Allah ya halice ka da hannun shi. Yanzu bai haki yana amfani da wannan riwaya ne ya tabbatar da cewa Allah na da hannu. Ina fata an gane. To da yace wana fakha fika min ruhihi, Allah ya busa maka daga ainihin ruhin shi, ba mustagharab bane, ba bakon abu bane a ce Allah madaukakin sarki yana da ruhu. To kuma ba bakon abu bane daga cikin ruhin Allah ya zama ya busawa annabi Adam, kamar yadda yake daga cikin ilimin Allah, Allah yake baiwa halittu. Ina fata an gane. Dan haka abin da yafi dacewa da a fassara wannan ainihin wato aya kenan, kamar yadda zahirin lafazin yazo, cewa daga ruhin Allah, Allah ya busawa annabi Adam. To amma daga cikin fassarori waɗanda malamai suke yi, ana cewa ruhin min, ma'ana dai da cikin ratan da Allah madaukakin sarki ya hatta. Wafasa ni kai na kan yi ta, amma wallahi al'azimi ba ita ce wadda na gamsu ba. Abin fi daidai dangane gudanuwa sa a hadis na fat a fassara abu a yadda ya zo, amma a nashi sai a kawar da daga idda halittu za su dauke ta, sai ce abin ya keɓance Allah yake. Ba za ka tabbatar da irin tani irin naka halitta ba, ba kuma za ka kore daga irin yadda al'amarin ke ba, don ba ka san yaya haƙin shi yake. Tafawwala al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki. Gashi ni hin ba da ya kawo wannan sai ke hadisi kama fi sahihil bukhari, hadina nan a sahihil bukhari lamba ta 7516, kitabu tauhid babu qaulillahi jalla azza wa jalla wa kama Allah Musa taklima. An Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Anas yace manzon Allah ya ce, yujma'ul mu'minuna yawmal qiyama, za a tara mu'mine a ranar kiyama. Fa yaquluna, sai su ce, law istashfa'na ila rabbina, ina ma da za mu nemi agajin ceto zuwa ga ubangijinmu. Hana min makanina haza, domin Allah ya hutashe mu daga tsayuwar wannan wurin da muke. Ya tuna Adam, sai su je wurin. Fa yaquluna lahu, sai su ce da shi, anta abshar, kai ne uban mutane. Khalaqaka Allahu biyad, Allah ya halicce ka da hannun shi. Malai yace Muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba ta 193. Ina fata an gane. Abinda muke kokarin tabbatarwa a nan shine baihaqi, duk da yake yana da nau'in ash'ariyanci tattare da shi ko, amma kuma duk da haka ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye, kuma hannayen nan yadda suka dace da Allah ba tare da an yi inkarin su ba sifofi ne ga Allah sai ya ce wa misli qawlihi fil hadith al muttafaq alayhi haka nan kuma bai haƙi ya kawo irin wannan maganar a cikin wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka hadu akan ruwaito shi inda yake cewa anta Musa istafaka Allahu bi kalamihi kai ne Musa da Allah ya zabe ka yi magana da kai wa khatta laka al alwaha bi yadihi kuma ya rubuta maka at taura alluna ya rubuta maka da hannun shi wa fi lafzin a cikin wani lafazi wa kataba laka at taurata bi yadihi Allah ya rubuta maka at taura da ainihin hannun shi sannan sai ya ce wa misli ma fi sahihi muslim haka nan kuma ya sake kawo irin hadisin da ke cikin sahihi muslim manzon Allah ya ce wa garasa karamata awliyaihi fi jannati adnin Allah ya dasa karama girmama waliyan shi bayin shi na gari a cikin aljannar dindindin aljannar dawwama da me ya dasa wannan karama biyadihi da hannun shi kenan Allah yana da hannu abinda ake so a tabbatar kenan hadisi yana cikin sahih muslim lamba ta 189 wa misli qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan bai haƙi ya sake kawo irin maganar nan ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dake cewa takunu al-ardu yawmal qiyama khubzatan wahidatan yatakaffaha al-jabbaru biyadihi duniya za ta zama a ranar al-qiyama gurgudan waina guda daya wadda ubangiji zai rike ta da tafin hannun shi daya kama yatakaffa ahadukum khubzatahu fi safar kamar yadda dayan ku yake dankar wainar shi a halin tafiya nuzulan li ahli al-janna sai ya maida ita ta zama ita ce abin karin kumallo ko kalaci ga yan aljanna yanzu duk abin da yasa malam yake kawo wannan hadisi cewa bai haƙi yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu kaga ka natsu da kyau ash'ariya ko ba sa tabbatar da hannu ga Allah domin hannu ga Allah siffa ce khabariya to sai yake ce maka bai haƙi duk da ash'ariyancin da ke jikin shi amma da yake malamin hadisi ne to ba shi da mahaukacin ash'ariyanci irin yadda bakaken asha'ira suke da su ash'ari baya yadda da duk wata sifa al-khabariya amma ga baihaqi ya yadda da ita har ya kulla mata babi abin da yake so ya nuna maka kenan haka har yanzu zaka je ka samu ash'ari babban ash'ari an fahimta kamar malam Muhammad Tabbara wani malami ne a kasar Libya ash'ari ne amma yayi karatun hadisi ya ratsa shi idan ya zo yana maganganu dangane da abin da ya shafi ahadithu sifat zai kawo ire-iren waɗannan hadisai sai ya ce hazil ahadith kulluha siha ma ahadi yunkiruha wa ma ahadi yata'awwaluha lakin umuruha ila Allah jalla dhikruhu ana wallahi ma uridu an atakallam kaseeran fi mithli hadhihi al-amur sai ga yana kakkaucewa amma ba yadda zai saboda hadisai ne sahihai ina fata an gane akwai ire-iren su suna nan da yawa a maghribul arabi amma alhamdulillah a kasashe irin kasashen Hijaz ba a rasa su don abinda mutane ba su fahimta ba kenan har yanzu suna ganin cewa a Saudiya babu ash'ariya akwai ash'ari a Saudiya Arabia akwai sufai akwai ɗan shi'a akwai khawarijawa duk akwai su a cikin Saudiya Arabia amma ba su ne suke da jaula ba su suke da ƙarfi ba kuma aqidar da gwamnati ta tabanni ba ta goyen bayar aqidar su yanzu ne ma suke ta fitowa suna ta magana cewa tunda duk duniya an ba kowane mai aqida dama su ma kasar America ta zo ta taimake su ta kwato su daga danniya da Saudiya ta yi musu akwai tsirarin yan shi'a a kudancin Saudi Arabia suna fitowa suna irin waɗannan maganganu sannan zaka samu asha'ira waɗanda sun gudu sun tafi kasashen Ingila da America suna ta rubuce-rubuce akan internet cewa dan me za a danne su suna ji suna gani ƴaƴansu in suka haife su sai dai su tura su makarantun salafiya a cusawa ƴaƴansu aqida na salafiya abin dole ne to tunda gwamnati ta riga a jimillance gwamnatin Saudiya ta yi tabannin aqida salafiya a jimillance ita ma akwai inda take fada da aqidar ita ma akwai don mai mulki duk abin da ya saba mulkin shi ko wallahi ko aya ce ta Qur'ani zai soke shi ina son ka san wannan yawa don haka babu wata gwamnati a duniya kap wadda ta yadda da aqidar salafiyanci 100% a jimillance ta yadda amma akwai inda in aka je ana ta tabirza da ita dan haka malaman in suka zo ko dai su hakura da wannan maganganu ko kuma su kauce su danyo su ta'awilance ta'awilance ko kuma su hana kansu magana dangane da waɗannan abubuwa da sauran al'amura makamantan haka. Shi yasa kullun nake cewa ƴan salafiya ku tashi ku yada da'awar salafiya a Najeriya. A yanzu da'awar salafiya tana da ƙarfi a ƙasar, duk wanda ya fito zai yi ta yanzu, ba zai samu matsala da sha'ab ba, ba zai samu matsala da mutanen gari ba. Idan na ce ba zai samu matsala, ba zai samu matsala jumilla ba, ba wai ba zai rasa ba, gwamnati kuma ba za ta isa ta hana shi ba. To amma daga lokacin da aqidun za su zo su yi ƙarfi, a lokacin da ƴan bid'a za su faɗa, ko yanzu ƴan bid'a suna nan suna shirin za su buɗe tasha suma, za su harba ta suma akan satellite da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙu da sauransu, don sun ce tashar suna yanzu ta ƴan izala ce. To kuma ƴan izala yanzu suna ƙyamar sanya karatutuka irin waɗannan namu. To kaga ashe ƙarshe za a zo. Yanzu kai jiya wani mashirmanci da aka sa ya zo yana maganganu wai dangane da wai an kawo shi kamar malamin lafiya ne, nace me yasa ba za su ɗauko karatun ɗibbin Nabawi su sa ba. Ya zo yana ta maganar cikinka in yayi girma saboda abubuwan da kake ci ne, saboda da ko ka karanta mana daga Ibnul Qayyim mana, ko kun fahimta? To da ire-iren waɗannan abubuwan ne ku kun ce sunna kuma kuna tsoron sunna, to ana nan sai ƴan bid'a su danno. To idan ba ahlus sunna salafiyuna original ba, ba wanda ke iya gwabza da ƴan bid'a. To ƙarshe sai a zo a lokacin nan sai kuma a ce to ƴan bid'a sun yi kaza. Yanzu kuna da ƴancin, yanzu duk wani karatu za a iya sawa a tashar sunna din nan. To amma suna ganin karatunmu ya zame musu barazana, karatu kaza an ansa, karatu kaza an ansa, wato ba ya saba wa hukumomin sanya karatun bane na duniyar tashar talabijin. A'a, su ne suke kallon abun musu barazana su ga kansu, saboda suna ga ƙarshe jaula za ta koma akan cewa to ana so a rinka ci gaba da sanya karatun wane, to ana to wane kuma ya zo haka siddan sun sa wane ya zo ya sanya karatun Bukhari wai don su rinka sawa, ya zo bai iya ba. To lokacin da za a zo a ce an saka karatun Albani, an saka karatun Dr. Ahmad, a lokacin kuma za su ga abin zai zama barazana. Don haka duk wani ɗan tarka-tarka sun tarkato shi, kuma wai yana da'awar, yana wakiltar da'awar sunna. To a lokacin da ƴan bid'a za su sa nasu, su kuma za su zo da irin nasu abubuwan da za su ja hankalin jama'a. To a lokacin ne kuma za a ce kaga ma da an rinka sa Albani shi ne maganinsu, kaga ihu bayan hari. Haka kullum ahlus sunna suke a Najeriya, saboda hasada su cutar da da'awar, for their selfish interest, saboda kawai tasu buƙatar su. Ko kun fahimta jama'a? Har yau ba a sanya wani yana karantar da littafin aqida kwaya ɗaya wanda yake bayyana aqida ahlus sunna ba. An sa wani daga ko Birnin Kebbi ne ko Zamfara ne yana karantar da kitabut tauhid, baya iya fassara kitabut tauhidin, balle ma ya fitar da maqasid din da ake so a fitar na tauhidi, balle na littafin gaba ɗaya. Amma kuma an sa shi. To wannan yana daga cikin matsalolin da kullum muke cewa lallai ne ahlus sunna ku tashi ku hura wutar karantar da da'awar ahlus sunna, domin ƴan bid'a in suka ga kun yi tako ɗayan suka tashi biyar za su yi. Yanzu ƴan bid'a sun sa ido, sun ga iya gudunku, sun ga iya abin da kuka shirya. In suka tashi su sun san yadda za su yi nasu su. Idan naku yana kan satellite ɗaya ne, su za su iya zubawa kan satellite biyar. Idan ku kuna yi da Hausa ne, su za zo su hada da Larabci da Turanci da kaza kaza, kuma su ce wannan ita ce aqidar ƴan Najeriya. To me kuke tunani? Ku kuma a daidai lokacin da su za su iya bayyana komai na aqidar su, duk wani wanda ku kuke ganin mahaukaci ne a cikin su, su kuma za su iya ɗauko shi. Ku kuma duk wani wanda su suke gani shine mafi zafi a cikin ku, ko kuma ba za ku ɗauko shi ba, saboda ku kuna ganin abisu a hankali. Allah ya sa kun fahimci statistic din. Haka. Wannan shine abin da suke cutar da al'umma jama'a. Kuma daga ƙarshe sai su zo tsufa ya kama su, sai ga sun koma sun shikenan kawai, sai su koma gefe guda. Shikenan sun cutar da ahlus sunna, sun zalunci matasa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am.
Yanzu wani yana fassara wajen
ƙwarai da gaske shi ne ma asali. Wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi, sai ce na rantse da Allah wanda raina yake ga ikon shi. Shikenan, shi ne asalin jahamiyancin, shi ne asalin ash'ariyancin, shi ne abinda nake muku ishara a ɗazu. Aiki ne jafa jama'a, sai an tashi an karantar da mutane. Kuma wallahi ko mu din da ake gani masu zafin, sai an yi hakuri waɗannan matasan an sake su an zo an karantar da su, saboda waɗanda ake ganin masu sassautawan su sun ki su fito su karantar da mai aqida ahlus sunna. Dan ka zo ka sa mana riyadus salihin kana karantawa, ko ka sa bulugul maram kana karantawa, baka sanya mana littafin aqida ahlus sunna ba. Sannan kai je kaka ji waɗanda suka zo suka sanya littafai irin aqidatul tahawi, suna karantar da tahawiya, je kaka ji yadda suke mata karatun jarida a sha ruwan tsuntsaye kawai. Hakikanin aqidojin ba sa fito da su, sai zama karatun kawai ake, amma me ya sakon da ake so a fitar da shi ba a fitarwa. Yanzu kamar wannan karatun, duk wannan misalan da Ibn Taymiyyah yake, ba waɗannan hadisan yake so ya kawo mana ba, ba su ne makasudi ba. Makasudin shi ne tabbatar da cewa annabi yana tabbatar da cewa Allah na da hannu, sannan Baihaqi ya kawo waɗannan hadisai ya gudanar da su. To in ka fitar mana da haka, shi ne ka yi mana karatun littafin Hamawiyya. Amma wani yanzu in ya zo ya ɗauki littafin Hamawiyya yana cikin wannan karatun ko, in ya zo kan waɗannan hadisan sai ya buɗe wa'azi, sai manta da menene makasudin da mai littafin yake nufi. Dan haka sai ku ga idan an bude blogul marau ana karantawa, in an bude riyadus salihin, in ma Bukhari aka bude, ba a alakanta karatun hadisin da babin, ba a alakanta wannan ayar me ta zo take so ta isar, kawai sai balle sai ci gaba da wata magana da ta shafi siyasa ko wani abu, wanda yake na'am koda tana da mahalli a wurin ko, ba wannan ne zaka ainihin ba da muhimmanci ba. Yanzu ina son ku dubi wannan hadisin wanda shine yanda muka tsaya akai. Ku ji abin da yake cewa, takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidatan yatakaffahal jabbaru biyadihi. Kasa duniya za ta zama a ainihin ranar alqiyama wani biredi ne, ko wata waina ce, ko wata alkhubz ce guda ɗaya, wadda Ubangiji zai danke ta da tafin hannun shi guda. To me makasudin ka hadisin? Sai ka ce yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu. To sai kai ta sharhin wannan, to kana fito da aqida ahlus sunna kenan, kana karantar da salafiyanci. Amma wani in yazo sai ya koma cewa dan girman Allah ku dubi yadda duniyar nan take, wajibi ne a ji tsoron Allah jama'a, duk duniyar nan Allah zai mai da ita tafi guda, sai ta wa'azi akan haka, shikenan sai a wuce. Kaji mashirmanci, galibi haka suke yi. Saboda me? Saboda rashin kwarewa akan karantar da aqida. Shi wannan hadisin zaka iya daukan shi kai wannan wa'azin da shi a wani lokaci, amma yanzu me yasa aka kawo shi? To ka natsu ka fitarwa da mutane abin da yasa aka kawo shi. Ina fata an gane. Wa zakara ahadisa, hakanan al-Imam al-Baihaqi ya sake ambaton waɗansu hadisai, misla qawlihi, misalin magana Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wadda yake cewa Allah yana cewa biyadil amr, al'amari a hannuna ike. Ina fata an gane wannan hadisi. Gashi a ƙasa malam yake cewa yana nan cikin Sahihul Bukhari lamba ta 4491, kitabut tauhid, babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Da yazo fassara wannan ayar al-Imam al-Bukhari, ina son ku gane Mala Abubakar gun babban malami ne wanda ina daraja shi fiye da kowa a Najeriya. Amma kun ga shi kanshi da yazo ya karantar da Sahihul Bukhari, wallahi bai yi wa Imam al-Bukhari, bai yi wa Bukhari wannan irin karatun ba. Karatun wa'azi yayi wa littafin. Hatta da yazo kitabut tauhid din ko, in aka zo aka karanta, sai a bige ita ayar ai fassara ta, ai wa'azi da ita, hadisin a fassara shi ai wa'azi da shi. Amma meye makasudin Bukhari? Yanzu Bukhari ya kawo wannan ayar ne, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, suna so su sauya maganar Allah. Sai Imam al-Bukhari ya ce, an Abi Hurairata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama, daga Abu Huraira manzon Allah ya ce, qala Allah ta'ala, Allah ya ce, yu'zini ibnu Adam, ibnu Adam dan Adam na cutar da ni, yasubbu dahara, yana zagin zamani, wa ana daharu, ni ko ni ne zamani, biyadil amr, al'amari a hannuna iki. To kaga yanzu sai ka tsaya ka ce to kun ga wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu, domin gashi a hadisin ma Allah da kanshi ya ce al'amari a hannuna iki. To sai kai ta sharhin wannan, domin ana so ne ka alakanta wannan hadisin da kitabu tauhidi da Bukhari ya kulla. To amma kaga karshe sai kaji an ci gaba da cewa dan adam yana zagin Allah, yana cewa kaza, sai a ci gaba da wa'azi game da zamani da sauransu. Amma abinda ake nuna maka nan ba mahallin yin haka bane, nan mahallin fito da aqida ne a cikin hadisin. Jama'a kuna fahimta da kyau? Kuna fahimta da kyau jama'a? Na san wannan yana daga abin da galibi an gafala game da shi, kuma wannan gafalar daga cikin mu ahli sunna, amma lallai a dawo cikin ta, ba kuma a matsalar tauhidi ba kawai, har a fiqhu. Idan aka kawo hadisi a cikin bulugul maram wanda yake kokarin ya bayyana wani abu wanda ke da alaka da babin, galibin aka zo aka karanta hadisin jama'a, madadin a tsaya a fahimtar da mutane alakar hadisin da babin, sai a nausa, sai ai wani abu wanda yake ba a musun akwai abin a hadisin. Dauki babin hufi a cikin bulugul maram, hadisin sayyidina Ali da yake cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil mas'i min a'lahu wa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yamsahu ala zahiri khuffai. Ali yace da addini da ra'ayi ake, to da kasan hufi shi yafi dacewa a shafa fiye da sama, saboda kasa ke taka kasa. Yace to amma kuma sama na ga manzon Allah na shafa. To yanzu in ka zo sai ka dubi a ina ne Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin, a babin hufi ko ko a babin tarbiya ta bin sunna, a babin shafa hufi. Sai ka ce to kun ga wannan hadisi yana nuna cewa shafar hufi kasa kawai ake yi, sama kawai ake yi, ba a shafar kafa ta kasa sai sama. Abinda hadisin yake nuna kenan, in ka matsa gaba sai ka ce ga gutsattsarin riwayoyi waɗanda aka yi su waɗanda ke cewa a shafi kasa, amma waɗannan riwayoyi sanadan wa matanan ba su inganta ba, sai ka yi wa mutane takharijin su. A kwana a wurin karatun cewa shafar hufi sama kawai ake, ba a yi wa kasa. To in aka gama wannan sai ka ce to kuma kun ga Aliyu yana nuna mana cewa addini ba da ka ake ba, ba da fahimta ake ba, ana yi ne da nassi. To yanzu ba laifi ka dan yi wannan wa'azin, ba laifi, domin ka gama fitar da makasudi. To amma galibi in aka zo kawai sai a manta ma da shafa akan hufin, sai a ci gaba da wa'azin kasa a wurin, tabbatar da cewa bin sunna gam gaskiya ne fa, ba ma musu, amma ka kuskura karantar da bulugul maram din. To dan haka lokacin da muka taso muka zo muna karantar da bulugul maram a irin wannan manhajiyar, sai ka ce ga wani yaro ya bayyana daga muciya, ya zai ce akwai a bulugul maram, wani ba ya karantar da bulugul maram din ba, ku kun taba jin maganar? Eh, ya karantar, bai ba da hankali akan waɗannan abubuwan bane. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To ku je ku gwada wannan da kanku, ku kanku za ku gano abin da na gano. To lallai idan za a karantar da Bukhari ma sai an yi haka, in za a karantar da Tirmidhi sai an yi haka. To kowane littafi ka bude kana karanta ko, idan mai littafin yace babin kaza, duk ayar da ya kawo ka tsaya ka fassara ayar, ka alakanta ayar da babin tukuna, daliban ka su fahimci makasudin mai littafin. To kuma sai ka ci gaba da wa'azin kasa a ciki, babu laifi. Ko an fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka gashi sai yake cewa yu'zin ibnu adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadi al-amr al-amri a hannuna iki uqallibu al-layla wan-nahar ina ainihin juya dare da yini. Yanzu kaga wannan hadisin ya kawo shi ne shi Imam al-Bukhari, domin me da yake cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah, suna so su sauya maganar Allah. To yanzu na daga cikin sauyin magana Allah ko zagin dahar, zagin zamani? Eh, domin gashi ya ce wa ana daharu, don haka sai kai kokarin alakanta ayar da kuma me da wannan ainihin hadisin. Sannan yuriduna an yubaddilu kalam Allah, sai ka dubi shin yanzu kenan Allah yana magana ko baya magana a ƙarƙashin wannan ayar. Bukhari na son ya tabbatar maka Allah na magana, sai ya ce qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, yanzu Allah yayi magana kenan ko bai ba? To kaga sai ya ce hadisin ya fassara ayar, to kai wa Bukhari aikin da yake so. Amma kamar yadda na faɗi kwanaki muna karatun Sahihul Bukhari, kusan dukkan waɗanda duniyar yau ta ga fassara su na Bukhari ko babu wanda yayi wa Bukhari wannan aikin. Shi yasa gaskiya Malam Muhammad Ali Adam har yanzu mu bamu dace da ra'ayin shi ba, mun yi da shi cewa ya bar sharhin Tirmidhi, ya bar sharhin Ibn Majah, ya zo yi wa Bukhari sharhi, sai ya ce a ai babu wani sharhi da za a sake wa Bukhari bayan Fathul Bari. Amma ni ina daga cikin waɗanda ke cewa ni ban yadda da wannan magana ba, don wannan magana Shaukani ya faɗe ta, la fataha ba'da al-fatihi, hatta zama karin magana. Babu wani sharhi da za a sake wa Bukhari kamar Fathul Bari, amma ni ban yadda ba. Bayyana waɗannan sharhohi da yawa Sahihu Muslim da sharhin da yawa Sunanin Nasa'i ya nuna mana da zai wa Bukhari sharhi a irin wannan manhajiyar, wallahi tallahi sai ya dama Ibn Hajar ya shanye shi ta bangaren abin da ya shafi fiqhun hadisi, ta bangaren abin da ya shafi lugha, ta bangaren abin da ya shafi tarihi, ta bangaren abin da ya shafi komai, balle aqida wadda gaba ɗayan Ibn Hajarin zero ne, har ma kace ainihin plus bid'a. Ina fata an gane. Saboda haka Fathul Bari wannan da ke hannun duniyar musulunci a yanzu gaskiya bai dace a ce shine umdar ahli sunna wajen fassara Sahihul Bukhari ba. Amma alhamdulillah Malam Ibnul Ghunayman da ya zo yi wa Kitabu Tauhidi wannan sharhi mujalladi biyu, shi ma ya faɗi waɗannan maganganu, ya ce don haka littafin yana buƙatar a samu wani wanda zai aiki a kan shi. Gaskiya ne, a yanzu haka shi Malam Muhammad Ali Adam ya kai mujalladi na 17 a cikin sharhin da yake wa Sunan Tirmidhi. Amma mu abin da muka so ɗayan abu biyu don ya manyanta. To wallahu alam, ba a san gawa fari ba in yi kalmar Hausawa, amma abinda muke tsoro irin wannan malamin in ya bingire yanzu to ba rabo da gwani ba fa, samun wani gwanin kuma da gane, domin kafin ya bayyana duniyar sharhin hadisi tana cikin wahala a wannan zamanin, da zo ya bayyana yana waɗannan sharhohin. To da son mu samu ne da yawa Muslim sharhi, yawa Nasa'i, to sai koma sai wa Bukhari sharhi. Kuma in har yawa Bukhari sharhi a bisa tafarkin da yawa Nasa'i da Muslim, to babu shakka ba a ga miza ta bayyana, domin abubuwa da yawa Ibn Hajarin yana barin su waɗanda shi kanshi yana ganin ɗaliban zamanin shi ma sun san su, balle malaman zamanin shi. Amma Malam Muhammad Ali Adam in ya zo sharhin nan a Sahihu Muslim da Nasa'i baya barin irin waɗannan abubuwa, saboda mu ɗaliban wannan zamanin bamu ma kai mu san waɗannan abubuwan ba. Ibn Hajarin sai Bukhari ya ce haddasana Adam, in ya zo kawai sai ya tsallake ba ma zai dubi wannan ba, don ya san ɗaliban sun san wane ne Adam. Amma yanzu ɗaliban ba za su iya gano cewa Adamu ɗan Musa ba ne. Amma Muhammad Ali Adam in ya zo sai ya sake cewa shi ne Adamu ɗan Musa, wane wanda muka gabatar da tarihin shi koma wuri kaza, sai an yi gwari-gwari, saboda ɗan Afirka ne, a Afirka ya karatun shi sannan ya tafi Makka ɗin, ya san bakin jahilcin da wahalar da ake da badakala. Na fata an gane, indigenous malami ne, wato son of the soil ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ina fatan ku baiwa wannan mas'alar muhimmanci kwarai da gaske. Ko Bulughul Maram ko Riyadus Salihin ko me kake karantawa, ko ka rinka alakanta ayoyin da Nawawi yake kawo a Riyadus Salihin, ka alakanta su da wannan babu sabr din, ka alakanta su da babu tawakkul din, ka alakanta hadisan da haka, sannan sai kuma ka ci gaba da wa'azi babu laifi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Gashi nan bayan da ya kawo ainihin wato wannan, sai kuma yake cewa wal khaira biyadaika, kun ga wurin ko a cikin matani wal khaira biyadaika, yace kuma Ibn Al-Bayhaqi ya sake kawo irin waɗannan hadisai, da annabi ke cewa alheri gaba ɗaya yana hannayenka guda biyu. Gashi ne yake cewa Muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin Kitabul Musafirin lamba ta 771 a babud du'a fi salati al-layli wa qiyamihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa dhakara al-haditha وذكر في الحديث دعاء الاستفتاح وذكر في الحديث دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل الطويل علي ne ya ruwaito wannan hadisin ya ambaci addu'a ta bude sallah daga annabi wanda annabi yake yi a sallar dare wannan addu'a mai tsawo din nan tana nan a cikin sifatu salat Nasiruddin al-Albani ya kawo ta wa fihi a cikin addu'ar sai aka ji labbaika wa sa'adaika Allah ina amsa kiranka ina neman arzikinka wal khairu kulluhu fi yadayka alheri gaba ɗaya yana hannunka kun ga wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah yana da mi yana da hannu mu ci gaba mu koma sama baihaqi ya kawo ire-iren waɗannan hadisai da manzon Allah ke cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran muhammadu yake a hannun shi yanzu baihaqi yana nufin kenan Allah yana da hannu tun daga shi har manzon Allah yana rantsuwa da Allah din wanda ran shi yake a hannun Allah gashi ne yake cewa aurad al-bayhaqi iddata ahadith mujtamila ala hadha al-lafz bayhaqi dai ya kwararo hadisi waɗanda suke da yawa waɗanda suke da wannan lafazi minha daga ciki sai kawo ma rawahu al-bukhari hadisin da bukhari ya ruwaito a lamba ta 644 gashi nan an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah da raina yake a hannun shi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab fayuhtab na kusa umarni ko na himmantu umarni a tattara ice kuma a tara din summa amura bis sala sannan bada umarnin a tayar da sallah wato wani yayi sallah ni kuma in juya in je in kona gidajen waɗanda ba sa ainihin zuwa yin sallar jami'i to kaga abinda ake so ka gane a hadisin shine wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce ya rantsa da Allah da ran shi yake a hannun shi ko to Allah na da hannu kenan wa min ha ma rawahu muslim har wa yau bai hakiyaka hadisin da muslim ya ruwaito a lamba ta 2364 kitabul fada'il babu fadlin nadhri ilayhi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babin da ke bayani akan falalar ganin manzon Allah ko kallon manzon Allah ka kwallara manzon Allah ido wannan ma falala ce watamannihi da kuma ainihin burin ganin manzon Allah in kai baka samu ganin shi ba to akwai falala ka rinka burin ina ma da ka gan shi to muslim ya kawo hadisi an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah ya ce na rantsa da Allah da ran Muhammadu yake a hannun shi kaga wannan hadisi yana tabbatar da me Allah yana da hannu la ya'ti yanna ala ahadikum yawmun wata rana za ta zo wa ɗaya daga cikin ku la yarani ba zai ganni ba summa samma ko eh summa la an yarani ahabbu ilayhi min ahlihi wa malihi ma'ahu zai wayi gari kuma wata rana ma zai fi son gani na fiye da iyalan shi da dukiyar shi in aka hada musu shi wuri guda wato yanzu suna ganin annabi ha to annabi yake cewa za a waye gari wata rana ba za ku ganni ba kai wata rana ma ɗayan ku zai so ya ganni yafi mai falala ya ga dukiyar shi da iyalan shi a hada a wuri guda to kaga yanzu wannan hadisin karka zarce ka ci gaba da wa'azi game da wancan sakon tsaya tukuna wallazi nafsu muhammadin biyadihi nan ne zaka tsaya na fata an gane to wannan abin ne nake cewa mun yi misin din shi a kasar Allah ya taimaka ka saurari karatun Malam Abubakar Gumi ko yau din nan in aka sa da la'asar abin nan hasken musulunci da suke sawa zaka ji galibi irin haka tana faruwa to galibi bukatar wa'azi ce ta mana yawa a kasar shi yasa ko ina ko malami aka gani a gidan mai fa sai ce alaga ta mala da zaka tsaya ai sallah azhar sai kai mana wa'azi alheri ne wallahi ba sharri bane masha Allah wallahi kun ga wannan ragabar ko ba ta a Saudiya ba ta a Misra wallahi a Saudiya ma zaka iya tashi zaka yi musu wa'azi sai da Allah ka dame mu da wa'azi dukkan mu nan ba a musulunci aka haife mu bane da Allah kake nan kullun wa'azi ba zaka ba mu huta ba da Allah wallahi ko a Saudiya Arabia babu wannan ragabar to amma wannan ragabar ya kamata mu kuma mu yi mata saiti
kar mu batta ta tafi haka. Yanzu duk inda kaga matashi ko dan bungalo ne karshenta a cikin wayar shi zaka ga me zaka ji wa'azi, to ya kamata a yi wa wa'azin saiti. Shine kawai abin da muke kira zuwa gare shi, dan haka ba sukar wa'azin muke ba, amma a yi wa abin saiti. Idan aka zo walima da dan ci abinci sai ka ji wani ya ce alaga ta malam da da dai ko minti biyar malam ya dan yi mana wa'azi, in ka ce a'a sai ai ta jayayya, to da sai kai hikima sai ka ce a ai yanzu an ci an koshi, ai minti biyar ta yi kadan ni ai awa biyar za ku tattalan mini ku tare anan gobe a je gidan radio ma a sanar, sai ka ce sun ce alhamdulillah. To kaga ayi wa abin saiti. Yanzu an zo an ci abinci, wani ya dan zo wucewa ne an ce ana walima ya zo, to da an fara wa'azi shi yanzu hankalin shi bai ga wa'azin, ya ji za a ci abinci ne ya tsaya. To amma kaga an aka yi sanarwa a zo wa'azin, kaga an yi wa abin saiti. Su masu wa'azin za a bada wadataccen lokaci masu zuwa duk wanda yazo ya san abin da yazo kenan. To amma kaga galibi a kasar da yake malaman kawai sai suke zama ƴan adiyar rima a shakida, yadda jahilan suke so sai su bi su a haka kawai. Allah madaukakin sarki ya taimaka mu koma sama. Sannan annabi ya ce, sannan Imam al-Baihaqi ya sake kawo ire-iren waɗannan hadisai, wa inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari, Allah yana shimfiɗa hannun shi da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba, wa yabsutu yadahu bin-nahari da rana kuma yana shimfiɗa hannun shi, liyatuba musi'ul laili domin wanda ya laifi da daddare ya tuba. To wannan hadisi yana bayyana mana Allah yana da hannu kenan, gashi ma har yana shimfiɗa hannun. To duk abin da Baihaqi yake so ya tabbatarwa kenan ko, to karka wuce ka ci gaba da cewa to kun ga yanzu wannan hadisi yana bayyana mana duk zunuban da kai Allah yana jiran ka ka zo ka tuba. Baka karantar da makasudin da yasa Baihaqi ya kawo hadisin ba. Ina fata an gane. Gashi na malai yake cewa wannan hadisin Imam Muslim ma ya ruwaito shi. Sannan wa qawlihi, haka nan kuma Baihaqi ya kawo wata irin magana ta Annabi cewa al-muqsituna inda Allah ala manabira min nurin an yaminin rahmani wa kilta yadayhi yaminun, masu adalci a wurin Allah ranar alkiyama to suna kan wasu minbarai na haske a hannun dama na Allah mai rahama. To dukkanin hannayen Allah guda biyu dama ake ce musu. To yanzu kaga wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana da hannaye guda biyu, sannan yana tabbatar da cewa hannayen nan guda biyu dukkanin su dama ake kiran su, tare da zaka zo ka ji ba da dadewa ba. Hadisi kuma zai zo ya kirayi daya hannun hagu. To amma abinda ake so a nuna maka dai babban makasudi shine me, Allah yana da hannaye guda biyu. To yanzu ya tabbata Allah yana da hannaye guda biyu, mu ahli sunna mun yadda. To ash'ariya suna musu sai a ce to ai Baihaqi ma yana da ash'ariyanci a jikin shi, amma gashi ya yadda. To kaga sai ka tsaya sai ku tattauna akan wannan, shine mihwar al-mawdu'i, shine abin tattaunawa. Kar ka sake a bar wannan hadisi a ce kai masu adalci dan haka ku ƴan siyasa kun ji ku rinka adalci za ku hau minbarin, shikenan a balle da wa'azin kasa kuma an manta da aqidar. Jama'a kuna fahimta da kyau? Na'am. Wannan hadisi gashi yake cewa shi ma Imam Muslim ne ya ruwaito shi, gashi nan a ƙasa sai shi professor ya fassara ma'ana dangane da cewa wakilta yadaihi yaminun, ai wakilta yadaihi khairun ha wa yumnun wa baraka. An gane da kyau ko? Lidaf'i tawahumin naqsi, wato dukkanin hannayen Allah guda biyu alheri ne a cikin su, baiwa ce da albarka, domin a ture maka ainihin wato abin nan tunanin me, tunanin na ƙasa. Kun san aka ce dama, aka ce hagu, me kake tunani hagu, akwai na ƙasa ko? To dan a cire maka wannan tunanin na ƙasa sai aka ce dukan hannayen Allah dama ne, amma a hakika ɗaya dama ce ɗaya hagu ce. Amma abin da yasa wannan hadisin yace duka dama ne dan karka baiwa hagudin darajar da kake baiwa hagunka, hagun Allah ba irin hagunka bace, duk daidai ne wajen daraja. Kaji makasudi kenan, kun ga professor ya fassara mana an fitar da mu daga wannan iskali. wa qawlihi da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai haƙi ita ma ya kawo ta da annabi ke cewa yatwi llahu as-samawati yawm al-qiyama Allah zai nannade sama a ranar al-qiyama thumma ya'khudhuhunna sannan waɗannan sammai da Allah madaukakin sarki ya nannade su ba fa ɗaya ba ba biyu ba dukkan sammai Allah zai nannade su a ranar al-qiyama sannan sai ya rike su biyadihi al-yumna da hannun shi na dama thumma yaqulu sannan sai ya ce ana al-malik ni ne sarki aina al-jabbaruna ina masu tawaye ina waɗanda suka ce ba ni bane aina al-mutakabbiruna ina masu girman kai thumma yatwil ardina sannan sai Allah madaukakin sarki sai nannade ƙasa tun daga ta ɗaya ta biyu dukan ƙasa bishimali ita kuma sai rike ta da hannun shi na hagu kaga kenan yana da hannun hagu din kenan kuma ya halatta a siffanta ta da me da hagu din amma cewa kuma hagu na ƙasan shi ya ce to ka cire wannan shi yasa sai a kira ta da darajar dama thumma yaqulu sannan sai ya ce ana al-malik ni ne sarki aina al-jabbarun ina jabbirai ina masu taurin kai ina marasa kunya aina al-mutakabbiruna ina waɗanda suke da girman kai suke cewa su ne wani da wani yanzu kun ga wannan hadisi bai haƙi ya kawo shi ne don ya tabbatar da cewa Allah yana da hannu dama da hagu to kenan yanzu bai haƙi yana nuna maka cewa gaskiyar lamari shi fa aqidan nan ta ash'ariyanci to ba duka ce kwankwade ta ba ya kurbe ta ne ya shata sama sama ne domin me domin wannan tabbatar da Allah na da hannu ko yana daga abu mafi girma da ke wa ash'ariya nauyi ba sa yadda a ce yana da hannu kuma a tafi a haka sai su ce hannun a ce kudura sai a sake dawowa zuwa ga sifat as-sam'iyya wato duk wata sifa khabariya imma an yunkiruha wa imma an yu'awwiluha ko su inkarin wannan sifa su ce kada a ce Allah na da ita ko kuma su ta'awilinta in aka ce Allah zai zo sai su ce a'a al'amarin shi ne zai zo sai kuma su kawo wasu ayoyi waɗanda suke cewa al'amarin Allah zai zo sai su fassara su da su sai a ce a'a waccan aya tana cewa Allah zai zo ko to waccan kuma tana cewa al'amarin Allah zai zo ko eh sai a ce to waccan tana tabbatar da zuwan Allah da kanshi waccan kuma tana tabbatar da zuwan al'amarin Allah ba za ka dauki ɗaya ka fassara da ɗaya ba me yasa saboda al'amarin ya shafi sifa Allah ne a can amma inda al'amarin ya shafi fiqhu ne ko ko mu'amala to sai ka dauko ɗaya sai ka fassara da ɗaya amma anan mabambanta ne waccan tana siffanta Allah ne waccan tana siffanta halitta Allah to dan me zaka fassara ɗaya da ɗaya suna da ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa to amma in aka zo wajen fiqhu Allah ya ce a bada zakka a can can kuma sai ya ce a bada zakka tiya kaza to sai ka dauko tiya kaza sai ka fassara can can ba za ka ce a bayar abu da ba saboda me saboda nan bayanin shari'a ne amma can Allah ya siffanta kanshi nan ya siffanta wata halittar shi to ba za ka dauko ayoyin ka fassara junansu da su ba ba su da alaka kun fahimci wannan da kyau jama'a dan kar ka ga wannan ka'idar haka ake yin ta a fiqhu ka dauke ta a babin aqida ash'ariyawa ne suke haka ahlus sunna ba sa haka in aka shiga babin aqida suna fassara ayoyin aqida ne da ayoyin aqida ayoyin fiqhu da ayoyin fiqhu ba sa dauko ayoyin aqida su fassara na fiqhu da su ko wadanne za a basu a inda suke ne wannan magana a jumillance ce ita ma sai wani lokaci a watsakar da ita insha Allah wa qawlihi haka nan dai al-Imam al-Baihaqi har yanzu fa Ibn Taymiya yana kawo maganganun Baihaqi ne ya kawo kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yaminullahi mal'a la yughiduha nafaqa hannun Allah na dama a cike ike ciyarwa baya na ƙasa hannun Allah na dama an gane sahha al-layl mai alherin dare ce ita wannan hannun wan nahar haka nan ainihin da yini ha ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard manzon Allah yace ku ba ku ga irin abubuwan da Allah ya ciyar ba tunda ya halicci sammai da ƙasa fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi to don haka abinda ke cikin hannun daman Allah bai na ƙasa ba ko kadan wa arshuhu ala al-ma al-arshin Allah tana saman ruwa wa biyadihi al-ukhra ha alqabd sannan hannun Allah dayan kuma akwai alqabd gashi nan sai malai yace fil asli alqist a asalin bugun hamawiya anan wurin alqist ne wato wa biyadihi al-ukhra alqist sai yace wa khadha haka yazo a cikin bugun da malan yayi wa alama da jimun da ainun sai yace wa ma asbattu fi sahihaini amma abinda kaga na tabbatar anan na alqabd din ko haka yazo cikin bukhari da muslim inda asalin hadisin suka zo wal asma'i was sifat lil baihaqi kuma haka yazo a cikin littafin baihaqi ma inda ibnu taymiya ya dauko wannan yana daga cikin ka'idoji na tahqiqi ga abinda ka gani a cikin littafin amma daga koma asalin littafin da shi mai littafin ya dauko da asalin inda aka tsogalo magana tun farko ya saba wannan to sai kai kokarin tabbatar da abin da yake a asalin can sai ka cire abin da ka gani ana amma sai kai ishara a ƙasa shine ka baiwa komai haƙƙin shi sai ya ce wa biyadihi al-ukhra al-qabd yakhfid wa yarfa daya hannun na Allah kuma shi kuma al-qabd a danke yake Allah madaukakin sarki yana durkusar da wanda ya so da shi yana daga wanda ya so da shi kenan hannayen Allah guda biyu daya cike yake da alheri tunda yake ciyarwa bai taba raguwa ba daya kuma fa da shi Allah yake kwantar da wani da shi Allah yake tayar da wanda yake tayarwa Ibnu Taymiya daga karshe sai ya ce wa kullu hadhihi alahadith fi sahih duk waɗannan hadisai da baihaqi ya kawo suna cikin ainihin as-sahih wato imma Bukhari imma Muslim wa zakara aidha har wayo dai baihaqi ya ambaci qaulahu magana annabi dake cewa inna allaha lamma khalaqa adam qala lahu wa biyadihi maqbudatani lokacin da Allah madaukaki to ina dan zuwa kadan kudan ya hakuri inna allaha lamma khalaqa adam lokacin da Allah ya halicci adam qala lahu sai Allah ya ce da shi Allah din wai kudan saurara wato da kun dan yi hakuri ne kadan nuska ku ta dan sha banban ne da ta in na gama karanta sai in yi bayani kudan yi hakuri inna allah lamma khalaqa adam qala lahu an gane wa yaduhu maqbudatani haka yazo a nuska ta to ku ta ku menene wa yadahu maqbudatani shine bambancin taku nuskar da tawa shine to kun ga yanzu tunda mun fahimci juna to bari in karanta taku kuje inna allaha lamma khalaqa adam sadda allah ya halicci adam qala lahu sai allah yace da adam wa yaduhu maqbudatani hannun allah yana dunkule to kaga anan sai kaga wannan nuskar taku kamar ta fi fito da abun ko amma ku dan saurara dai kadan kaji sai Allah madaukakin sarki sai ya ce da Adam ikhtar ayyahuma shi'ita cikin guda biyu zabi wanda kaso kala sai ya ce ikhtartu yamina rabbi Adam ya ce na zabi damar ubangiji na sai manzon Allah ya ce wakil sai ko wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka dukkan hannaye biyu na ubangiji na dama ne kuma masu albarka to yanzu kaga wannan hadisin imamul baihaqi ya kawo shi ne dan ya kara tabbatar da cewa Allah yana da hannu ko Allah yana da hannaye ina fata an gane kuma dukkanin hannayen guda biyu dama ake ce musu kuma cike suke da albarka gashi nan a ƙasa bayan da ainihin wato malam ya kawo wannan ya dan fara tattaunawa dangane da wannan ainihin wato maganar gashi yake cewa Imam Tirmidhi ya fitar da wannan alamba ta 3368 a cikin kitabu tafsir babun wa min suratul mu'awwadhatayn wato inda yake fassara wasu bangare na kula uzai an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma khalaqa allah adam wa nafakha fihi ruha atas lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya busa mishi rai sai ya atishawa fa qala sai yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane wa zakara alhadisa bi tulihi imamu tirmidhi ya kawo hadisin gaba dayan shi
قال الترمذي ترمذي يجي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه wannan hadisi kikkiawani sai dai kuma ta wannan hanya to garibi ne wato hanya daya ce kadai wa kad ruwiya min ghairi wajhin amma an ruwaito shi ta wata hanyar daban an abi huraira daga abu huraira amma dai ta wannan hanya zuwa ga abu huraira garibi ya ce ina fata an gane gashi nan ya kawo kuma riwayar ibnu abi asim da riwayar ainihin hakim sa'annan sai yake cewa hakim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin imam ainihin muslim ya kuma kawo hadisin shahidi a yadda yake cewa zahabi ma ya yadda da wannan magana sannan bai haƙi shi kansa cikin al-asma wa sifat da ibnu hibban da sun ruwaito ainihin wannan hadisi ina fata an gane anan waccan riwaya ku kiyaye wadda take magana cewa qala lahu wa yaduhu an gane qala lahu wa yaduhu a cikin nuskar ku tace qala lahu wa yadahu ko bana ganin ainihin akwai kuskure a cikin riwayoyin duk za su iya zama daidai wato hannayen guda biyu da suke a dunkule to kowace daya in an dube ko kuma kowane hannu daya in an dube shi a matsayin shi sai zama wannan riwayar in an dube hannayen a matsayin su su kuma guda biyu sai a ce waccan nuska afwan nuska Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wa hadis ya sake ka hadisin cewa inna Allah lamma khalaqa adama yayin da Allah ya halicci Adam masaha zaharahu sai ya ainihin shafi bayan shi to wannan hadisin za ku ga in kuka karanta tattaunawa da ke ƙasa mala ya kawo shi daga Abu Dawud